Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yan mutum yau Lahadi 22 ga watan Oktoba. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su farko ga Maryam da kanin labarai.
Jahawu hanbararren shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum na tare da iyalansa kuma yana cikin koshin lafiya abinda wani dan uwansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a yau Lahadi. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare a zirin Gaza, Syria da kuma kan iyakar kasar da Lebanon a cikin daren jiya zuwa wayewar garin yau Lahadi. Yan kasar Venezuela su ne mafi yawa da aka kama suna ketaro iyakar Amurka ba bisa ka'ida ba, inda suka maye gurbin yan Mexico a karon farko a tarihi a cewar wasu alƙalama.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin namu za ku ji yan gudun hijira da ke sansanin yan gudun hijira na jihar Difa a jamhuriyar Niger. Waɗanda hare-haren yan Boko Haram ya rabo daga matsugunansu sun koka game da halin kuncin rayuwa da suke ciki. Haka zalika kungiyoyin farar hula daban-daban a Niger din suka fara fafutuka wajen ganin cewa kungiyar ECOWAS ta warware takunkuman da ta zarga wa kasar ta Niger wanda ke neman hana ta numfashi. Muna kuma tafa da rahoto dangane da haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a Najeriya. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafa a cikin shirin. Muna kuma tafa da shirin matasa a duniyar gizo tare da Halima Abdulra'uf. Amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Hanbararren shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum na tare da iyalansa kuma yana cikin koshin lafiya abinda wani dan uwansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a yau Lahadi. Bayan ikirarin da shugabannin sojan kasar suka yi a makon nan na cewa yayi yunkurin tserewa. Dan uwan ya kuma ce an bashi damar yin waya sau daya, ya kara da cewa likitansa na ganinsa yana kuma kai masa abinci. A ranar Alhamis din da ta gabata ne shugabannin sojan kasar da suka hambarar da Bazoum wanda aka zaba bisa tsarin demokradiya sun ce sun dakile wani yunkurin tserewa daga hannunsa da Bazoum yayi. Shirin tserewa a cewar kakakin gwamnatin ya hada da Bazoum zuwa wata maboya da ke wajen babban birnin Yamai kafin daga bisani aka dauke shi a cikin jirgi mai saukar ungulu mallakar wata kasa zuwa ta wuraren Najeriya. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare a zirin Gaza, Syria da kuma kan iyakar kasar da Lebanon a cikin daren jiya zuwa wayewar garin yau Lahadi. A daidai lokacin da ake fargabar rikicin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas zai rikide ya zama babban yaki a gabas ta tsakiya. Hamas ta ce akalla mutane 55 aka kashe a cikin dare a hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a zirin Gaza, inda Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare akai-akai tun bayan harin da Hamas ta kai wanda ya yi sanadin kisan mutane kusan 1,400 a Isra'ila a farkon wannan watan. A Syria, kamfanin dillancin labaran kasar na Sana'a ya ce makami mai linzamin da Isra'ila ta harba ya taba tashoshin jiragen sama a Damascus babban birnin kasar da kuma arewacin birnin Aleppo inda suka lalata titunan jiragen. Kamfanin na Sana'a ya kuma ce an kashe ma'aikacin tashar jiragen daya a sanadiyar hare-haren sannan mutum daya ya jakata. Yanzu dai an maida tashi da sauka jiragen sama filin jirgin saman Latakia. Dama sojojin Isra'ila sun kai hari a tashoshin jiragen saman biyu lokuta da yawa a cikin shekarar da ta gabata. Jaridar Times ta Isra'ila ta ce ana kyautata zaton Isra'ila na kokarin hana shigo da makamai daga Iran ne zuwa ga kungiyoyin da Iran din ke marawa baya a yankin gabas ta tsakiya. Kungiyar Hezbollah ta kasar dai ita ce aka fa sani. Yan kasar Venezuela su ne mafi yawa da aka kama suna ketaro iyakar Amurka ba bisa ka'ida ba, inda suka maye gurbin yan Mexico a karon farko a tarihi a cewar wasu alƙalama da aka fitar a jiya Asabar da suka nuna cewa watan Satumba ne na biyu da aka fuka mai yan kasar. Jami'an sun tiran kan iyaka sun kama yan kasar Venezuela har sau 54,833 bayan da suka shigo daga Mexico a watan Satumba. Adadin da ya lanka daga 22,090 a watan Agusta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga jamhuriyar Niger, inda ƴan gudun hijira da ke sasanin ƴan gudun hijira da ke jihar Difa a Niger din waɗanda har-haren ƴan Boko Haram ya tilastawa tsallake matsugunansu suka bara game da bakar wahalar da suke sha a sasanin. Wakilin muryar Amurka a Difa Harusu Lara shirya ya kuma da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da za ku ji.
A jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar a yanzu haka ƴan gudun hijira ne na cikin ƙasar Gami da na ƙasashen ƙetare dake da sansanin su a nan jihar Difa wanda rikicin kungiyar Boko Haram yasa suka bar matsugunan su don neman mafaka. Yau da kusan shekaru da dama a halin yanzu na ci gaba da bayyana halin da suke ciki sakamakon rashin tallafin da ba sa samu daga kungiyoyin ba da agaji. Sun kuma ce wannan lamari na kuncin rayuwa ya faru da su ne tun lokacin da ƙasar Nijar ta fuskanci yanayi na juyin mulki daga sojojin ƙasar. Wanda hakan yasa kungiyoyin kasashen Afirka ta Yamma suka dauki mataki na saka Jamhuriyar Nijar takunkumi game da rufe iyakoki da ma katse hulɗar tattalin arzikin da ke tsakanin Nijar da kasashen na ECOWAS. Sanadiyar hakan yasa kungiyoyin ba da agaji na nan jihar Difa suka ce wannan lamari shine ya kawo musu koma baya wajen tafiyar da harkokin su ne yau da kullun. To sai dai ƴan gudun hijirar da tabarbarewar tsaro ta sa suka bar matsugunan su da neman mafaka a nan jihar Difa. Sun nuna damuwar su na rashin ba da tallafi ga kungiyoyin ba da agaji suna masu cewa.
Sunana Maina Kyari Bulam. Tun bayan juyin mulki ba mu samu tallafi ba. Rishin bodan da aka yi. Muna gani muna saya kwanan shinkafa 2,500 ne a nan. Ta talaka zai dafa irin na da.
Mu wannan muna da matsala jiya, muna da yunwa, muna da ijirwa talauci. Ta ci biyu ma ba ma hora wuta. Ba mu da komai muna zaune wata rama mu shiga garin mu yi taro gorogo wani ya bamu mu zo mu raha mu wani ma mu kana haka yara mu musa su bara suna ta bara ba mu da tallafi ga yara mu duk marayi.
Shin komai ne dalilin rashin bada tallafi ga al'umma mabukata ƴan gudun hijira? Abdu Ada shine shugaban da ke kula da bada tallafi ga al'umma mabukata na ma'aikatar kurwar Rouge na jihar Difa yana mai cewa
kun duba kun gani akwai partner dia wanda suke aiki da kungiya in yau European da ake ce musu kun ga suma tallafin nasu da take daga tankin shi ma ya rage sosai inda ya kamata garkin Ukraine ga kuma garkin Israel da kuma Palestinian kuma ga wannan Christian na abun rufe frontier da aka yi ba cikin ka'ida ba shi ma za mu ce ya kamata in san samu ne gaskiya masu hannu shi su duba su gani da kungiyoyin African su ba mu tallafi a taimaka ma jama'a wanda take cikin matsala.
Daga bisani mai girma gwamnatin jihar Difa da cewa Ibrahim Bagaduma a ƴan kwanakin nan ne da ya jagoranci ba da tallafin abinci da suka hada da gero, wake da mai. Da wannan shine karo na biyu aka ba magidanta 25,181 na garuruwa 26 cikin garuruwa 45 na ƴan gudun hijirar sassan jihar Difa da suka koma garuruwansu na asali bayan zaman lafiya ya dawo a cikin jihar. Nazir Alhaji Abdu Ali shine shugaban da ke kula da bada agajin jinkai na Bani Adama da mayaki da annoba a jihar Difa ya yi karin bayani akan yadda aka gudanar da rabon abincin a matsayin tallafi na gwamnati yana mai cewa
garuruwan da suka koma don karin kansu gari 26 a cikin 45 waɗannan gari 26 sun kunshi magidanta 25,181 waɗannan magidanta za su samu tallafi na abinci wannan kashi na biyu ne za a ba su wanda dama an musu a baya. Wannan za a ba su ton 188.15 na hatsi da kuma ton 94.8 na wake da kuma litir 7,526 na mai. Wannan shi ne tallafin da gwamnati ta kawo musu.
To sai dai hukumomin jihar ta Difa sun ce za su ci gaba da bi sau da kafa ga duk ƴan gudun hijirar da suka koma garuruwansu na asali ta hanyar ba su isasshen tsaro da zai ba su damar yin noma da sauran harkokin su ne yau da kullun don samun dogaro da kansu. Harusu da Rashidu muryar Amurka daga Difa a Jamhuriyar Nijar.
Madalla an gaida Harusu da shi da wannan rahoto masu sauraro kala dai a shafa ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam da cigaban labaran duniya.
ƴan sanda sun ce an gano wata shugabar majami'ar Yahudawa a mace bayan da aka daba mata wuka a birnin Detroit dake jihar Michigan a nan Amurka a jiya Asabar. Ba dai san dalilan kisan ba. Ma'aikatan lafiya na gaggawa sun ayyana cewa matar mai suna Samantha Wall ta mutu ne a wurin da lamarin ya faru, kamar yadda wata sanarwa daga magajin garin Mike Dugan ta bayyana a cewar Dan Donokowski. A yayin da suke a wurin da lamarin ya faru, jami'an 'yan sanda sun ga jini a ƙasa, abin da ya sa suka bi shi har zuwa gidan matar da ta mutu, inda ake zaton annani aka aikata kisan a cewar da Nakoski. Wal a shekaru 40 ta jagoranci majami'ar Isaac Agree Downtown tun daga shekarar 2022, kuma tsohuwar hadimar 'yan majalisar wakilai ta jam'iyyar Democrat Elisa Slotkin ce. Ta kuma taba zama ma'aikaciyar kamfen din Attorney General Dana Nestle a cewar jaridar Detroit Free Press. A yau Lahadi, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya sha alwashin kawar da kyamar Yahudawa a yayin wani taron bude wata sabuwar majami'ar Yahudawa. A daidai lokacin da ake samun karuwar kyamar Yahudawa sakamakon rikicin Isra'ila da Hamas. Kasar Jamus ba za ta amince da kyamar Yahudawa ba, a cewar Scholz a majami'ar da ke birnin Dusau da ke gabashin kasar.
A gaida amarin da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla har yanzu dai muna cikin Niger din wannan karan a yamai babban birnin kasar, inda wakilin sashen Hausa Sulemu Mini Barma ya shaida mana irin fafutukar da kungiyoyin farar hula ke yi a kasar domin ganin kungiyar ECOWAS ta sauke takunkuman kare tattalin arziki da ta dora wa kasar, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ya aiko.
Nous citoyens du Niger, soucieux d'un retour à la démocratie dans un climat apaisé.
Ganin yadda kasashen duniya ke kara tsaurara matakan mayar da nishar saniyar ware ta hanyar jerin takunkumin da take fama da su a sakamakon abubuwan da suka wakana tun daga ranar 26 ga watan Yuli 2023, yasa wasu kungiyoyin rukunonin al'ummar kasar hada kai da zummar yiwa gwamnatin rukon kwariya rakiya a ayyukan mayar da kasar kan tafarkin demokradiya. Mafarin kafa wata hadaka mai Sunan Dynamic Citoyen pour une Transition Réussie DCKR, wacce tsohon jagoran kungiyar ma'aikatan kwadago ta CDTN Isu Sidibe ke shugabanta.
Nous devons nous affranchir de toutes les difficultés liées à l'isolement de plus en plus avéré de notre pays.
Kungiyoyin sun kuduri aniyar bin hanyoyin da za su bada damar jan hankulan kungiyar ECOWAS ta canza matsayin da take kansa sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi a Niger, inji Anda Garba.
Ganin mu akwai abubuwa waɗanda su ba su sani ba kasar sai wuce. Sai muke domin mu gura ma kasashen wuce da kasar Niger kasa ce mai halin dattako. Duk in akwai matsala kamar yadda mun ka saba, muna hada kamun mu ne domin a samu maslaha cikin wannan matsala. Bisa ga haka mun kai kira waɗanda sun ka samu wannan takunkumin nan su gaggauta dage wannan takunkumi domin ganin cewar talakan kasar Niger ya ci lahiya, ya sha lahiya, kuma ya kwanta lahiya ta shi lahiya.
Matasa na da rawar takawa a sabuwar tafiyar da aka sa gaba a halin yanzu a wannan kasa da ke kokarin kubcewa 'yan mulkin mallaka, saboda haka hadakar ke hangen zagaya jihohi
domin mu hada wa matasa a zamanin lahiya, kuma za mu kara ba da goyon bayan mu 100% ga sojawan kasar mu da abisa wajen daga sun domin tsare kasar mu. Za mu kara ba da goyon bayan mu ga majalisar sojoji domin ganin cewar ma'adanan kasar Niger da aka hiddowa dan kasa na kan wanda shi.
Takaita al'amuran sufuri a tsakanin Niger da kasashen Najeriya da Benin, wanda ya matakar shafi harkokin kasuwanci da jigila da tafiyar hawainiyar da ake fuskanta a fannin hada-hadar kudade, da kuma karancin wutar lantarki na kadan daga cikin matsalolin da ake fuskanta a Niger sakamakon takunkumin kungiyar Sedeo. Saboda haka kungiyoyin rukunonin al'umma suka shiga yunkurin neman hanyoyin da za su taimaka a fita kunyar sabuwar tafiyar da kasa ta dauri a Niri. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sulemu Mini Barma. Kada dai a manta, ana sauraron shirye-shirye ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, duk da ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma shirin zai shiga makwabciyar Niger din wato Najeriya, inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya duba mana matsalar harkar ma'adanai, wato haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a ƙasar.
Matsalar haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba na ci gaba da ɗaukar hankalin hukumomi a Najeriya, tare da ɗaukar matakai na daƙile wannan hada-hada. Najeriya dai akwai tarin albarkatun karkashin kasa da hukumomin kasar ba sa samun cin gajiyar su saboda wasu dalilai a ciki har da rashin daukar matakai da suka dace. A nan jihar Niger dai gwamnatin jihar ce ta saka dokar ta bace na haramta aikin hakar ma'adanan ba akan ka'ida ba ko baya ga asarar kudaden shiga da gwamnatin jihar Niger ta ce tana tafkawa. A gefe guda kuma ana alakanta rashin tsaro da ya addabi wasu yankuna na jihar Niger da aikin hakar ma'adanan ba akan ka'ida ba. Alhaji Garba Sabo Yahaya shine kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin ma'adanai a jihar Niger. Ya ce gwamnatin jihar ne da kansa ya bada umarnin dakatar da aikin hakar ma'adanan har sai an kammala tantance su.
Maganan da gwamnati ya bamu umarni wani kowa din da ake hakan zinari wanda yake bai cikin ka'ida da su ma masu license ko ba gane ba. Dole mu bincika mu ga wake da license na ainihi because bai yiwa a ce kana nan cikin stage wani ya zo daga wuri yana mining baka san ma inda yake ba baka san ko shi waye ba. So muna son da mu huɗe musu register ana so da ta mu samu comprehensive list nasu ba ta mu aka zo aka yi wannan kaga du a ce clinic zaka iya gane cewa miners nawa ke kwantagora nawa ne ke shiroro nawa ne ke kuma ga inda suke. To abin da aka ce dai mining ne ko ba gane ba ai doka ba ta abin nan ba wannan doka an ce an dakatar ko ba gane ba an ce an tsayar bane saboda samun alƙaƙidan ce wayanda suke wannan ayyuka. So idan aka yi lokacin gwamnati ta neman revenue because gwamnati yana son yin mutane hanyoyi yana son mutane asibiti da mega high ga sunan da ko ina da ko ina gwamnati yana son ya kamu ya bar kamu shekara biyu ya tabbatar cewa ya wani abu wanda jama'a jihar Niger za su lallai sun samu gwamnati da suka zaba da kansu.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
An gaida dan mutan Batsari Mustapha Nasiru masu saurare yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo tare da Halima Abdulrauf.
Masu sauraro assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke tabo dubbatuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima da Ukta Goro shirin madalla a cikin shirin na wannan lokaci zamu duba batun samun daidaito a rayuwar yau da kullun a gida da wajen aiki a yayin da duniya ke tafin hannun mu duk da cewa zamani ya kawo ci gaba da dama musamman a fannin kere-kere da tattalin arzikin fasahar zamani al'umma na fama da kalubalen iya daidaita amfani da lokutan su a kafofin yanar gizo a yayin da suke gudanar da rayuwar yau da kullun na aiki kula da iyali da dai sauransu. A baya-bayan nan dai ganin yadda ake samun tabarbarewar tarbiyya musamman a rayuwar wasu matasa sakamakon mu'amala mara iyaka da dandalolin zamani masana kimiyya da fasaha na ƙara jaddada muhimmancin tsara yadda matasa za su riƙa amfani da lokacinsu ba tare da barin kafofin yanar gizo sun zama tarnaƙi ga ci gaban rayuwarsu ba. Yanzu bari mu tsara ku da baƙonmu a cikin shirin na yau wanda zai mana bayani akan yanayin da ya bada muhimmanci ga daidaita al'amuransa duk da cewa yana mu'amala da dandalolin zamani.
Sunana Jamil Abdulsalam dan kasuwa ne ni kuma masani mai shiri akan gudanar da kasuwanci akan kimiyyar zamani wato kamar yadda maudu'in shi wannan shirin naku yake na yau akan yadda ni nake daidaita kasuwanci na da al'amurana na yau da kullum da kuma iyali na. Ina ga a takaice yadda zamani ya zo da ci gaba wanda ake cewa globalization ta fuskar samar da kimiyyar zamani wajen daidaita dukkanin al'amuran nan. So magana ta gaskiya sai kaga ba kamar da ba da zaka ga abu guda ɗaya zaka yi lokaci guda amma a yanzu zaka iya ka gudanar da abubuwa sama da goma duka a lokaci guda suna tafiya. Misali da waya yanzu ina ga sai nayi sati ban bude computer ba kusan emails ina a waya suke sannan zan duba zan responding wani rubutu zan yi wanda ba shi da yawa da waya zan yi amfani wani meeting zan yi da waya zan yi amfani duka waɗannan abubuwa sai ka ga duniyar ka gabaɗaya ta koma tafin hannunka. Duba ga yadda ni nake gudanar da al'amurana, misali daga lokacin da na tashi daga bacci, kana tashi of course bayan duka kai ibadunka daga asuba zuwa lokacin da kake tashi bacci. Abinda nake fara duba ta fuskar aiki kafin ma na sauko daga kan gado, emails ina ne gaskiya. So dan tabbatar da na duba emails din nan, wanne ne yake buƙatar response ina, wanne ya kamata na sani, duka sai na tabbatar na duba. Wannan dole ne kuma kullun ne sai nayi wannan. Sannan bayan an yi wannan, ina da calendar na meetings, saboda kamar yadda na faɗa yanzu meetings din da ake yi virtually ake. Idan ma ina da meeting, ita wayar tana da reminder da za ta gaya maka cewa kana da meeting rana kaza, lokaci kaza. So nakan yi meeting da ma'aikata da duk wani company da nake ciki, yawanci meeting din mu tsakanin Litinin ne zuwa Juma'a. Kuma ba sai na je ba, daga gida za ka yi daga wayarka, kawai link za ka shiga wanda meetings ne da ake tattauna yanayin yadda ake gudanar da wannan kamfanin naka. Wasu kana ciki, wasu kuma watakila member ne kai na daraktoci. Kamar yadda wani masani da ake ce masa Marshall McLuhan ya faɗa cewa yanzu duniyar ta zama kamar ƙauye guda, global village, inda ya tsuke lokaci sannan ya tsuke ƙasa. Abin nufi shine abinda da sai kai shekara ko watanni ko kwanaki za ka taka ka ji. So yanzu baka buƙata sai ka je a waya, za ka iya ka kira mutum ko kuma yi video call ko ga juna.
To a daidai lokacin da ake samun labari mara daɗin ji ta yadda mu'amala da kafofin yanar gizo ke kawo tarnaƙi a wajen kula da iyali, me kake yi wajen bada lokaci ga iyalinka?
Magana ta gaskiya, bana bari lokuta na su wuce karo na amfani da kowane abu. Misali akwai lokacin da watakila muna zaune, zan dau waya ta ne abinda zan yi, amma kuma idan lokaci ne na iyali da ko zan yi wasa da yara ko zan saurare su bi magana ko mata na, nakan ba su wannan lokacin mu zauna na aje waya ta can gefe guda har sai lokacin da muka gama abinda zanyi, in zan dauka idan aiki zan yi ko wani abu da lokacin sa da kuma yanayin yadda ya kamata a yi. So magana ta gaskiya, ko da yake akan ganna a social media sosai, amma bana bari ko da wasa wannan kasancewa akan dandalin fasahar zamani ya hana ni aiki na. Kamar yadda zaka ga da yawa wasu sai ga an kasa tantance lokacin aiki, kuma ba wai sana'ar ka ce akai ba. So gaskiya nakan bambanta kwarai da gaske, in kika ga yadda muke wasa da iyali da hira da komai, wanda hakan ya sa mun san juna. Ko ya danka kaga wani canji a tattare da shi zaka gane, ko matarka ino zaka gane, ba dan komai ba, saboda kukan yi hira, kukan fuskanci juna, kukan zauna ba tare da ka dauko wani social media ko wani wayarka ko da yaushe tana hannunka ba.
Ya batun rarraba lokacin aiki, iyali da kuma kasancewa a dandalolin internet?
Shi yanayi na rarraba lokacin aiki da lokacin iyali da kuma na kasancewa akan dandalin fasahar zamani, wato ina ga magana ce ta priority na cewa wani abu ne kamata ka yi kuma a wani lokaci ya kamata ka yi shi. Ni kuma ina ga wannan tarbiyya ce za ta yi tasiri akan mutum. Misali social media kusan kowa a wannan zamanin za ta ce yana yi, za ga iyayenmu wasu sukan yi, so amma ya danganta da ya kake so ka yi amfani da shi. Ni dai ina hawa kullum kowane lokaci, amma duk lokacin da zan hau na san me kai, ko dai na duba in na yi posting abu daga comments din da mutane suka yi, idan da akwai buƙatar na yi reply na yi, in babu buƙata na karanta na wuce. Ko kuma akwai watakila wasu shafuka da nakan so na je na duba postin da suke yi, wanda na saba karanta postin su ko na saurara ko na kalla, you know. So duk inda za ka yi wannan cikin minti 2-3 ka gama. So amma idan kuma kana so sai ka zauna kai ta yi shi social media, idan so kake ka kwana kana kai su, suna da abin da ake ce ma algorithm da zai ta kama abubuwan da daidai da ra'ayinka wanda zai zaunar da kai.
Madalla, to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu naɗa tabarmin shirin da wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi, mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta email. Thank you.
sabon na farko na hadin gwiwa ne da ya fito daga Mallam Hussein Dangote Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nociya wacce kace a gusa lati goma ga Annabi Rijo. Kuka ce salon biyoyi Hausa gaskiya ci gaba da zuba ido da wasu manyan kasashen duniya suke yi akan yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas bai dace ba. Dan haka ne muke kira ga manyan kasashen mu na musulmi da su yi duk me yiwuwa to mun gana an lalubo hanyoyin kawo karshen wannan yaki. Sai sako da ya fito daga Shiwa da Marajau kace salam biyoyi Hausa gaisuwa da fatan alkhairi biyan matasa bashin da suke bi har na tsawon watanni 8 da gwamnatin Najeriya tace za ta yi a shirin nan na Empower hakan abin tsalle da murna ne ga waɗanda abin ya shafa fatan mu anan shine Allah ya sa kamar yadda aka faɗa a cika sai sako na gaba na hadin gwiwa da ya fito daga Hajiya Fatima Abdul Aziz uwar gandu gunduma ga gasa a Kaduna Najeriya da Hajiya maman dan Ladi Magume Busasa Zaria sai Hajiya Mawu Abdul Aziz ko farfa da mallam fashi jihar Katsina kuka ce salam biyoyi Hausa hakika yakin da ake ci gaba da yi tsakanin Isra'ila da Hamas abin tada hankali ne dan haka muke kira ga majalisar dinkin duniya da sauran kasashen duniya manya da kanana da a taru da murya daya a kawo karshen zubar da jinin da ake yi da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a na dindindin a gaba ta tsakiya da ma duniya baki daya amin sai wani sakon hadin gwiwa da ya fito daga Jamila da Fatima tan a dukkan lati goma ka Annabi Rijo da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya wacce kal a karshe da Ado Salati goma ga Annabi Rijo kuka ce salon biyoyi Hausa hukuncin daurin shekaru 12 a gidan yari da aka yanke wasu matasa biyu sakamakon kama su da laifin tono kabari a wata makabarta da ke jihar Niger don su kaima abokan su kokon kan mutum ya yi musu asiri su yi kuɗi hakan ya yi daidai domin ganin buzu a masallaci kuka ce ya ishi rago jin tsoron Allah sai sako na karshe a yau na Muhammad Chindu Ungwa Karofuma da ke jihar Bauchi Najeriya inda kace salon biyoyi Hausa kai ciwo kashe mutane sama da 30 da yan bindiga suka yi a biyoyin Sokoto da Kebbi abin tashin hankali ne da Allah wada ya Allah ka kawo mana karshen ayyukan yan bindiga a jihohin Zamfara Katsina Sokoto Kebbi da Niger to amin sun makamu masu tsaro da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana kuma mu ci gaba da karanta su sai an jima ku
to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaice bararren shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum na tare da iyalansa kuma yana cikin koshin lafiya abinda wani dan uwan sa ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a yau Lahadi bayan ikirarin da shugabannin sojan kasar suka yi a makon nan na cewa yayi yunkurin tserewa dan uwan ya kuma ce an bashi damar yin waya sau daya ya kara da cewa likitan sa na ganin sa yana kuma kai masa abinci a ranar Alhamis din da ta gabata ne shugabannin sojan kasar da suka hambarar da Bazoum wanda aka zaba bisa tsarin demokradiya a ranar 26 ga watan Yuli sun ce sun dakile wani yunkurin tserewa daga hannun sa da Bazoum yayi Sojojin Isra'ila sun kai harhare a zirin Gaza, Syria da kuma kan iyakar kasar da Lebanon a cikin daren jiya zuwa wayewar garin yau Lahadi a daidai lokacin da ake fargabar rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Hamas zai rikide ya zama babban yaki a gabas ta tsakiya Hamas ta ce akalla mutane 55 aka kashe a cikin dare a harhare ta sama da Isra'ila ta kai a zirin Gaza inda Isra'ila ke ci gaba da kai harhare akai-akai tun bayan harin da Hamas ta kai wanda yayi sanadin kisan mutane kusan 1,400 a Isra'ila a farkon wannan watan ƴan kasar Venezuela su ne mafi yawa da aka kama suna ƙetaro iyaka Amurka ba bisa ka'ida ba inda suka maye gurbin ƴan Mexico a karan farko a tarihi a cewar wasu alƙalama da aka fitar a jiya Asabar da suka nuna cewa watan Satumba ne na biyu da aka fi kamar ƴan kasar ƴan sanda sun ce an gano wata shugabar majami'ar Yahudawa a mace bayan da aka daba mata wuka a birnin Detroit da ke jihar Michigan a nan Amurka a jiya Asabar ba a dai san dalilin kisan ba Ma'aikatan lafiya na gaggawa sun bayyana cewa matar mai suna Samantha Wall ta mutu ne a wurin da lamarin ya faru kamar yadda wata sanarwa daga magajin garin Mike Dugan ta bayyana a cewar Dan Donokoski
To masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da take ni gabatar da shirin, sai Julie Lawrence Creation da ta bada umarni, da injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharifu muku fata alheri, sai anjima idan Allah ya kai mu.